رب العالم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء أولنا يمشي نا رانر أشرين دهدو قوات رمضان نوانا شكرا كهجرا كدبو دري حدود الثلاثين دشدا wadda sai daidai da ranar 11 ga watan 7 na shekara ta 2015 ta miladiya a yau insha Allah zamu tashi ayatu 36 a cikin surat Yusuf alaihi salam a cikin tafsirin da muke na alqur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na alqur'an a wannan gari na Kano da muke roƙon Allah ya kare bashi kariya da tsari a wannan yana tambaya yace wanda bai haddace alqur'ani ba zai duba lokacin da yake sallah eh wannan mun sha amsa wannan tambayar zai iya dubawa musamman in shine yake sallah da kansa ko yana limanci haka zalika an yi ruksa ga wanda yake sallah a bayan liman shi ma babu laifi amma duk da sharadin cewar a dauki matakai na rashin na wato tsare alfarma alqur'ani da martabarsa yadda ba za a ajiye shi inda bai dace ba ko inda wani zai iya taka shi ko ya bige shi da kafafunsa sannan tambaya ta biyu mata idan suna bin jam'i ba lallai sai sun hada sahu bane don naga idan ana sallah kowa yana tsayawa yanda yake so a asali shine da maza da mata hukuncin su duk daya ne wajen hada sahu da kuma wajen cika sahu a cika na farko kafin wanda yake bin sa wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna taswiyata as-sufu min iqamati as-salah tsayar da sahu yana daga cikin tsayar da sallah daidaita sahu yana daga cikin tsayar da sallah to mata an umarce su daidaita sahu kamar yadda aka umarci maza dan haka yayin da za su yi sallar jam'i wajibi ne su cika sahu wajibi ne su daidaita sahunsu ba kowa ta yi sallah inda take so ba wanda yawanci haka mata suke yi shi yasa ma har wannan mai tambaya ta yi wannan tambaya saboda tana gani kowa in ya je ya jingina da bango ne in ta jingina da bango in ta jingina da al'amudi ko kuma ta je wajen AC ko wajen fanka ba za ta tashi ba ta daidaita ta cika sahu wannan kuskure ne kuma abin da yake kawo rashin jituwar zukata kenan na masallata domin yayin da mutane ba sa daidaita sahu Allah zai sassaba tsakanin zukatansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusawwunna sufufakum aw la yuhalifanna Allah baina qulubikum wallahi lallai ku daidaita sahunku in ku ba ku yi ba Allah zai kawo sabani tsakanin zukatanku dan haka lallai mata su kula da wannan umarnin da aka yi maza su ma haka aka yi musu sai dai ana maza da yake liman zai biyo ya gani a tabbatar an tsaye da sahu su kuma mata sahunsu yana can baya ba lallai a gani ba shi yasa watakila take da umarninsu din shi yasa sai mutane suke gani kamar ya zamanto tamkar wato wani abu ne wanda yake karɓaɓɓe a cikin addini ba karɓaɓɓe ba ne munkari ne yin haka yana daga cikin almunkara wannan tambayar ni ina da son zumunci amma mijina yana hana ni sosai ina da ladan niyya kuwa abin nan niyya kina da ladan niyya duk wanda ya nufin alkhairi man hammad bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila kamar yadda yazo a hadithin ibnu abbas duk wanda ya niyyar aikata alkhairi amma bai aikata ba za a rubuta masa cikakken lada guda daya Allah zai baki lada akan niyyar da kika yi amma ya kamata ki kokari ba kawai niyyar ba ki kokari a aikace ta hanyar neman yadda zaki fada zumunci watakila shi mijinki abinda baya so yawan kai ziyara kullun yau kina can watakila abinda baya so yawan taron biki domin su mata suna ganin wannan shine ba wai an yi rashin lafiya a je a kai ziyara ba ko wani abu na bacin rai ko wata musiba ta afku aje a yi jaje yawanci ana batun biki ne da taro na biki shine abin da ya fi damun mata wataƙila shi kuma mijin yana ganin ana tozarta haƙƙinsa a cikin wannan, ana tozarta haƙƙinsa a cikin wannan, ya zamanto baya yadda da wannan. Ya kamata a kula kada wato a biyo ta bayan shari'a a tabbatar da san rai. Wataƙila ita san ranta ne akan yin irin wannan yawan fice-fice domin zuwa biki, shi kuma mijinta baya so, saboda sha'anin tarbiyya da sha'anin kula da sha'anin tsare haƙƙinsa ta wannan babin yake, ba wai ta babin baya so ta yi zumunci din ba. Ya kamata a fahimci abin da sada zumunta take nufi. Yana daga cikin ziyara kwarai, yana daga cikin sada zumunta, amma ba ita ce kadai sada zumuntar da za a yi ba. Akwai hanyoyi da za a sada zumuntar ba sai lallai an yi ta ziyara ba. Za ki iya tura 'ya'yanki su je su gaida 'yan uwanki, su je su kai musu dan abubuwa, dan abin da kika mallaka, ko mai kankantarsa, ko abinci ne ake mai daɗi, wani abin da ba a saba yi ba. An sayo kaji, ki danyi ki bama yara su je su kai, kin danyi dan kek ne a bama yara su je su kai. Wannan ya daga cikin zumuncin, wanda ba ke kin je ba, ko za ki sada zumuncin, ko mijinki ba zai damu da wannan ba. Amma kullum kiya abin nan, ki binciki mayafi, kina kan titi yau nan yau can yau can, kuma yana ganin haka kullum gidansa a alalace, ba mai kula da shi, matar gida ba ta nan, baya son wannan, ya zamanto yana kokawa akan wannan daga yayi magana, yace to an hana ni zumunci, an hana ni zumunci, Allah ya bada ni ladan, Allah ya bani ladan niyya. Ba wai Allah ya bata ladan niyyar da ke faɗa ba, wato ta gaya masa magana ne ta nan wajen. Saboda haka na'am, ai ba sai da izinin miji za ta yi ihsani ba, ko daga kayansa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace idan ta ɗauki daga cikin kayan abincin mijinta ta yi sadaka da shi, to mijinta yana da ladan, ita ma tana da ladan, za su tarayya a cikin ladan baki ɗaya, ko da ba da izininsa ba, idan dai bai kai ya zuwa ga cuta ba. Inda niyyar ihsani ne, akwai wanda za ta yi da cuta, akwai wanda za ta yi da cuta. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san mai barna, ya san mai kawo gyara. Duk abin da mutum zai, Allah ya sani. Duk sai ta karaɗe, sai ta karaɗe unguwar, ba gida ɗaya za ta je, za ta je, amma sai ta je duk sai ta karaɗe unguwar daga nan wajen, kuma duk da sunan zumunci, su sauran gidajen ba na zumunci ba ne. To don haka in an duba abin nan, abin da maza suke, a duba ma abin da matan suke. Menene hukuncin wanda yayi sujada a maimakon ruku'u a sallar jami'i domin baya ganin liman? Wanda yayi wannan, idan yayi sujada kamar a maimakon ruku'u sai ya tafi yayi sujada, sai ji an ce sami Allahu liman hamida, to ana cewa sami Allahu liman hamida, yayi sauri ya dago yayi ruku'un, ya dago ya je ya same shi a sujada. Idan ya sami liman a cikin sujada, to rukuni ɗaya ne ya kubce, in ya samu yayi ruku'un ya dago kuma ya same shi a cikin sujada, ya ci gaba da sallarsa. Amma idan kafin ya dago yayi ruku'un, ya dago daga sujada har liman ya dago daga ruku'u har liman yayi sujada, ya sake dagowa daga sujada, ya zamanto rukunai biyu suna gabansa, to wannan raka'a sai ya da ita, sai je ya bi shi a cikin sujada ta biyu su ci gaba. Idan an yi sallama sai ya tashi ya rama raka'a ɗaya, domin ya kurce masa da rukunai har sama da biyu. An fahimta? Wannan shine tafsilin da ya kamata a kula. In mutum zai iya dagowa yayi rukunin, sannan ya je ya same shi a wani rukuni da wanda tsakanin su zai zamanto rukuni ɗaya babu laifi, amma in ya kai rukuni biyu to ya kubce masa, sai kawai ya bi shi a ya tsallake waɗancan rukunan da suka kubce masa, amma ya kirga wannan raka'ar a raka'a ya sassa, ya ajiye ta waje ɗaya. Idan aka yi, idan liman ya yi sallama, sai ya ɗauki hukuncin masbuk wanda aka riga shi da sashin sallah, sai ya je ya kawo wannan raka'ar ya zama tahiyya ya sallama, ko ba zai yi sujada ba, ba zai ce ai wancan raka'ar da ya samu da liman ƙari ce a cikin sallarsa ba. Domin idan mutum yana sallah a bayan liman ya ɗauke masa duk rafkanwar da ya yi. Idan kuma kamar wajen sujudu tilawa ne, wannan yana faruwa, a yi sujadar tilawa, shi kuma mamu bai san sujadar tilawa ba ce, sai ya yi ruku'u, sai ya ji maimakon an ce sami Allahu liman hamida, sai ji an ce Allahu akbar, an ci gaba da karatu, to ya dago kawai ya ci gaba da karatu tare da liman. Abinda ya rasa sujada ce, wannan ƙarin ruku'un da ya yi bai yi ƙari da zai ɓata masa sallah ba, liman ya ɗauke masa wannan rafkanwar.
babu komai a kansa. Sannan yarinya ce ta ita yin sallah amma tana wasa da sallah, ba kowace take yi ba. To sallolin da take bari menene hukuncin su? Wannan salloli da ta bari suna nan akanta, don haka sai a nuna mata muhimmancin tsara sallah da kuma nuna mata cewa wannan haƙƙi ne na Allah da yake wuyanta, da lallai za ta rama waɗannan salloli a bisa mafi inganci a ƙauli biyu na malamai. Akwai malaman da suke cewa ce ta istighfari Allah ya yafe mata, amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai mantuwa ya rama sallah, to wanda ya batta da gangan min babi aula. Wannan qiyasul aula ne da malamai suka, kuma wannan shine a kaulin mafiya yawan malamai na fuqahaul ansar, kamar yanda yake a mazhabar Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i. Na'am. Har wanda ya shafa shekaru shi ma haka zai bakin kokarin sa ya tara ma, bakin kokarin sa ya tara ma har sai ya nutsu akan cewa ya rama sallolin da suke kansa. Akwai malamai da suke cewa zai ce yin istighfari kamar yanda yake kaulin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kuma riwaya shi a mazhabar Imam Ahmad, suna fatawa da wannan kan cewa mutum zai ce tuba ne kan Allah ya yafe masa. Kauli ne da waɗansu malamai suka faɗa, amma ni a wajena kauli ne marjuhi. Abinda ya fi rinjaye shine abinda sauran malamai suke akai kan cewa mutum zai rama, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya rama sallar da ya manta, to sallar da yake ya batta da gangan ita ce min babi aula kan ya rama ta. Idan sallar juma'a ce, kamar irin wannan abin ya faru gare shi a sallar juma'a, kuma wannan yana faruwa sosai musamman irin a harami, mutum kana gani an yi sujada ka an yi ruku'u ka kasa yin ruku'u har an tafi sujada saboda a mammatsa ake can, ka dan samu ka kukuta ka samu kai ruku'un, kana yin ruku'un kafin ka je ka same shi a sujada ya dago daga wata sujada, saboda ka ga baka samu wannan raka'ar ba. To sai ka bi shi zuwa a raka'a ta biyu, to kaga ka zama to masbuki, ana bin ka raka'a daya, tunda ka samu raka'a daya tare da liman a juma'a ka samu hukuncin juma'a. Man adraka raka'atan min al-imam faqad adraka as-sala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya riski raka'a daya tare da liman ya riski sallah, ma'ana ya riski falalarta, ya riski lokacinta, ya riski hukuncinta. To ya samu hukuncin sallah da liman, dan haka ya samu hukuncin juma'a, dan haka raka'a daya zai yi. Da san tambayar da kake shine wato tunda watakila in bai samu ba, kamar yanda wanda bai samu raka'a daya ba a sallar juma'a an ce yayi sallah azhar, ko wanda bai samu raka'o'i biyu ba bai samu raka'a ko daya ba. To amma wannan ya samu raka'a, tunda ya samu raka'a ya samu hukuncinta, sai ya kara raka'a daya kawai ya samu hukuncin sallar juma'a. Saboda haka ko a sallar juma'a ne shi ma haka dai. Sannan tambayar ta biyu, mace za ta iya abota da wani namiji ko da ba aure za su yi ba? Allah madaukakin sarki yana cewa muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan, suna wato katangangun mata ba masu zinace ba, wala muttakhidati akhdan ba masu daukan abokan soyayya ba, wala muttakhidati akhdan ba masu daukan abokan soyayya ba. Aka ce ma mata kenan. A wajen maza ma su ma aka ce masa muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidi akhdan, suna masu katanganke kansu ba masu wato zaduro ba, ba masu zinace ba, ba masu daukan abokan hulɗa ba, abokan soyayya. Saboda haka wannan munkari ne, babu alaka da mace za ta yi tsakaninta da namiji in ba alaka ta yan uwantaka ta zumunci ba, wanda yake tsakanin yan uwa na zumunci. A baka ji mutum ya ce a aini yanzu tsakaninmu kuma ai babu wani abu, sai zumunci bayan watakila fa da ya nemi a aurenta ne baki auren ba, kuma ya ce wai ayin sai zumunci, wace zumunci za a yi? Sai dai zumuncin musulunci shine sallama kawai, da kuma abin da ya kama na nasiha a cikin addini. Amma a ce ana abokantaka yanda har za a kadaita har wata alaka ta faru da za a ce a wannan ai amini na ne, wannan aminiya ta ce, wai ma ba a so a ce masoyi da masoyiya kenan, sai a ce amini da aminiya. To wannan dai yana daga cikin munkarat, yana daga cikin almunkarat da ba su halatta ba. Saboda haka ba a yin wannan. Na'am, girlfriend eh shi din ne ai eh budurwa da saurayi da budurwa ba girlfriend eh waɗansu suna cewa menene, akwai waɗansu wanda suke irin zama a ƙasashen musulmi na turai din nan, da wani ya tuno min wata fatawa da ake yaɗawa ta kuskure akan sha'anin girlfriend din nan. Ta kwanta mun ina tuno wata ran Allah ya da in wata munasaba ta zo za. Sannan wannan mutum ne yake kokarin kiyaye sunnoni ar-rawatib raka'a 12, amma a watan Ramadan raka'a biyun bayan raka'a biyun bayan isha'i suna yi masa wuya, saboda limamai ba sa ba da dama ta lokaci bayan isha'i kafin a fara tarawi. To idan mutum bai samu dama ba, za su shiga cikin tarawi ko kuma zai iya yi bayan wutri. Ni a fahimtata al'aula ya yi su bayan wutri, zai iya yin su bayan wutri, domin waɗannan nafila ce da ake rama ta. Kamar waɗansu sun fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na buɗe sallar darensa da raka'a biyu kana, wato a taƙaitattu, da cewa rama ratibar isha ce yake. Saboda haka babu laifi daga bayan mutum bayan ya je gida ko kuma bayan an gama tarawih din yayi wannan raka'a biyun da niyyar cewa sallar isha ce, saboda ita ratiba tana da matsayinta na daban, a haka zalika sallar tarawih tana da matsayinta na daban. Salloli idan ya zamanto kan cewa maqsudin su daban ne, ayyukan ibada da kowaje take da maqsudi, to ba niyya ba niyya ɗaya ba ta hada su. Amma yayin da ya zamanto maqsudin ɗaya zai shiga cikin ɗaya, to za ta iya shiga cikin ɗaya, kamar tahiyatul masjid da sunna ratiba, ko tahiyatul masjid da sallar farilla. Maqsudin tahiyatul masjid kada a zauna a masallaci sai an yi sallah, ba a ayyana ita sallar da data maqsudi nata na kanta ba, a ce sallah iri kaza, dan haka kowace sallah za ta wadatar. Dan haka za ka iya shiga masallaci kai niyyar ratiba, sunna ratiba, da kuma niyyar cewa ta zamanto maka niyyar tahiyatul masjid. Haka zalika kamar wankan juma'a, zaka iya niyyar wankan juma'a da kuma niyyar wankan janaba, wanka ɗaya da niyya biyu, niyyar za su shiga ciki, saboda maqsudin zai iya shiga, za a iya samun wato hadaka, za a iya samun overlap a ciki, su shiga wato su haɗe ma juna. Amma yayin da ya zamanto kowace ibada tana da matsayinta da ma'anarta a ƙashin kanta da ake nemanta da ita, to ba a ishtiraki a cikin niyya, baya yiwuwa. Wannan ka'ida ce muhimmiya. Al-Qarafi ya fitar mata da farq a cikin littafinsa Al-Furuq, wanda wannan yana daga cikin abubuwan da ya faɗa, amma ƙarin bayani ɗaliban ilimi za su iya koma cikin littafin Al-Furuq na Al-Imam Al-Qarafi. Ya faɗi ka'ida muhimmiya akan wannan babi na wato yin niyya ɗaya akan ibadu sama da ɗaya. Don haka wannan al'aula ni dai abinda nake fahimta ta, mutum ya rama ita ratiba ɗin, kuma zai iya jinkirta shiga cikin tarawi, ya yi ratiba sannan ya shiga cikin tarawi daga baya, zai iya yin haka. Wannan mai tambaya ce akan waswasi, sau da yawa mun sha amsawa, tana cewa zuciyarta tana gaya mata abubuwa da ba ta so, ko kuma tana gaya masa abubuwa da baya so, kuma har wani lokaci ya rinka tunanin ko shi ba musulmi bane, to ya zai yi, me matsayinsa, kuma wace irin addu'a zai yi. Mutum wannan yana daga cikin faidin shaidan, don haka ka rinka neman tsarin Allah daga sharrin shaidan, kan Allah ya ije maka wannan waswasi nasa da addu'ar da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi ta neman tsari daga shaidan. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Da yawan karanta suratu, da yawan karanta mu'awwidhat, qul huwallahu ahad, da qul a'udhu bi rabbil falaq, da qul a'udhu bi rabbin nas, da in kuma baka haddace a'udhu bika min hamazati shayatin, baka rinka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yawan fadansa, da kuma Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, duk wannan yazo, da kuma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, duk waɗannan addu'o'i ne da za ka rinka ambaton Allah, kuma magani irin wannan ka rinka watsar da shi, kada ka rinka tunaninsa. Idan ya tsananta wani lokaci yana zamantowa abu ne na rashin lafiya da ake buƙatar ganin likita. Abu ne na rashin lafiya wani lokaci da ake ganin likita, don akwai irin wannan cutar da ake ce mata obsession syndrome, wanda likitocin ƙwaƙwalwa sukan duba wannan, kuma akwai magunguna da akan ba ma mutum. Wannan yana faruwa a cikin mutane, ana samu in ya tsananta za ka iya zuwa wajen likita domin la'allar wannan rashin lafiyar ne. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعجل خمرا. وقال الآخر إني أراني أعمل صوت رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
نعم. الله جل وعلا أشكون وأنا آيوي دمكجي تلاوسو. الله يتي ودخل معه السجن فتيان. وأن سسمى ريبيو سكشجوا كركوكو تاردشي النبي يوسف. قال أحدهما سيد إذا جتكن سوة أن ننسى ماري قدابي ويشي إني أراني أعصير خمرة نينا جنة أتكن مفركي إنا ما تر إنا ما سوجيا واتو دا جتكن إنبي. وقال الآخر تينكم يشي إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة نينا جنة أمفركي إنا توكد قراسة أكن كينا تأكل الطير منه wato tsuntsaye suna caccakar wannan gurasar suna ci daga gare ta. Nabbi'na bi ta'wilihi, ba mu labarin fassarar wannan mafarki. Inna naraka minal muhsinin, mu muna ganinka kana daga cikin mutanen kirki masu ihsani masu kyautata. Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ya bayyana matsayin annabi Yusuf a cikin kurkuku, shine shigar waɗannan mutane guda biyu, wanda malamai tarihi na tafsiri, malaman tafsiri suke cewa yaran sarkin garin ne. Ɗaya shine mai kawo masa wato kayan shaye-shayensa da ruwa da giya da sauran abubuwa da tsumi. Ɗaya kuma shine mai dafa masa abinci, kukunsa mai kawo masa abinci. Kusan ba yau ake bafin yau ake kasaita ba, tun zamanin waɗannan sarakuna na da ake kasaita, wato kamar a wato mai kawo ruwa ma a cikin abinci daban. Kun san ba yanzu akwai alƙahawaji, mai kawo shayi, mai kawo ƙahawa, mai kawo kofi, anda Laraba ke ce masa ƙahawaji, da irin kayansa da yake sawa na daban, kamar likita, kamar kuku ne na yanzu za ka ganshi da doguwar hulan nan, alamar cewa shine kuku ba wai a hotel kawai ake yin sa ba hatta a gidan mulki da gidan kasaita akwai irin su to shi wannan su waɗannan su ne aka ce sarkin yayi fushi da su sai ya tura su a kulle su a kurkuku sai suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf sai suka ga alamun annabi Yusuf yana daga cikin salihan mutane daga cikin malaman tafsiri akwai Abbahat yace ya kasance in mutum ba shi da lafiya sai yana kula da shi idan mutum yana cikin wahala sai tattara mutane yadda za a taimaka masa wato yana abubuwa na ihsani ga mutane wanda suka ga alamar kirki wato shi sha'anin ihsani baya kuya a wajen mutane da musulmi da ba musulmi ba sun san ihsani yanzu kamar kuna da labarin wani mai kudin Faransa da ya ajiye kudi euro ina jin wajen euro 800,000 cewa duk matar da aka nuna mata tsangwama saboda ta sanya hijabi a kasar France ko ta saura dan kwali dan ita musulma ce har aka ci ta tara ko aka yi mata wata tsangwama shi zai biya gashi shi ba musulmi bane kawai saboda yana ganin mutanen kirki ne amma yanzu irin ballagazar da ake da su masu yan fashion din nan wanda ake nuno su a cikin fashion masu nuna tsaraicin su waɗannan za a ce waɗannan suna daga cikin al-muhsinat ko kafirai ba za su ce masu kirki bane waɗannan ko kafirai ba za su ce musu waɗannan matan kirki bane mutanen kirki Allah ya sanya kirki baya kuya saboda Allah ya halicci mutum a cikin ɗabi'arsa hankalinsa yana shaida ga kirki yana shaida ga barna saboda haka suna ganin annabi Yusuf suka ga kan cewa shi mutumin kirki ne to kuma wannan shine irin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ma annabawansa da mabiya annabawa domin addini tsarkake mutum yake zahiran wa batina tsarkake mutum yake yi a zuci ya tsarkake mutum a hali ana ganin sa za a ga mutumin kirki to suna ganin sa sai suka kan cewa wannan mutumin kirki ne kuma suna da jin cewar ilimin fassarar mafarki wani abu ne wanda yake mutane masu addini su suke da shi to amma saboda fassarar mafarki sananne ne a nan wajen kuma an san cewa bokaye suna yi to annabi Yusuf sai da ya yi musu shimfiɗa domin ya nuna kan cewar fassarar mafarki idan har ya yi musu yana yi ne ba irin ba bisa abinda su suka san masu fassarar mafarki suna yi ba na bokanci da ilimin taurari da ilimin alaka da aljanu shi nasa ilimin bisa annabci ne to shine sai ya ce قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما يتي باب ولا أبنش دا زي أزومك دا شي دا أكي تيد دا كوشي إلا نبأتكما بتأويله فاتينا باك لابار فسر ونن أبنش قبل أن يأتيكما كافن أكاومك أبنش وتسيجيه مسوشي وزن نونا مكو آية دك أبنش دا زي أكاومك na abincin yan kurkuku wanda za ku ci kafin a kawo muku sai na ce za a kawo muku kaza da kaza yau shinkafa za a kawo muku yau gurasa ce yau kaza ne kuma sai a kawo shi kamar yanda ya gaya musu dan ya nuna musu cewar yana da burhani daga Allah iliminsa da zai bayar ilimi ne wanda yake daga Allah domin ya zamanto ya shirya musu abinda zai sanya su su karbi da'awar da zai musu domin zai musu da'awa domin shine fa'idar haduwa da mutanen kirki su gaya maka abinda zai zamanto sanadiyar samun rabotarka har abada to amma kafin ai wannan to Allah madaukakin sarki yakan bama annabawa aya annabawa su Allah yana ba su ayoyi mu'jiza wanda za su kawo ta fitakara da ita lokacin da suke bukatar ta su bayyana ta sabanin karama da Allah yakan kawo ta a hannun bayinsa salihai ba tare da ma sun taba tsammani ba ko sun sani ba tare da sun nema ba tare da sun yi takara da kanta zo ba to wannan ita ce ayar da ya nuna musu sai ya ce zalikuma wancan ayar da nake zuwa muku da ita da har nake gaya muku wannan shine zahiri a tafsiri waɗansu suna cewa tafsirin abin shine wato zan amsa muku fassarar mafarkinku kafin lokacin cin abinci zan gaya muku illa nabatukuma bi ta'wilihi ay bi ta'wili ru'yakum zan gaya muku fassarar mafarkinku kafin a zo muku da abincin da za ku ci wato nan da nan cikin gaggawa bana bukatar sai na je na yi bincike naje nayi shawara, naje nayi bugu, nayi buge-buge, nayi wani abu. A'a, kafin lokacin cin abinci zan kawo muku fassara. Wannan ita ce fassara ta biyu ta wannan ma'anar wannan ayar. A fassara ta farko ko ita ce tafi duhuri cewa bayyanar mu'jiza ce Annabi Yusuf ya yi musu, kamar yadda Annabi Isa yakan gaya wa mutane abincin da suka ci a gida. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, wanda mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi ta jinsin mu'jizozin annabawa. Yace dalikuma mimma 'allamani rabbi, wannan yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni. Wato ilimin fassarar mafarki yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni, wato ɗaya ne daga cikin abin da Allah ya sanar da shi. Wato ilimin da Allah ya bashi yana da yawa, daga cikin sa ilimin fassarar mafarki. Domin bayan wannan ilimin Allah ya bashi ilimin tattalin arziki. Qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun 'ali, ni masa ka sanya ni a cikin kula, a wajen kula da taskokin arzikin ƙasa, domin ni makiyayi ne mai tsara amana ne, masani ne da wannan ilimin. Saboda daga cikin ilimin da Allah ya bashi akwai wannan, ga kuma ilimin shari'a da Allah ya bashi tunda manzo ne. Ya bashi kuma ilimin shari'a, ga ilimin tauhidi da Allah ya bashi wanda zai so mu bayyana shi. Saboda haka daga cikin ilimin fassarar mafarki yana daga cikin ilimin da Allah ya bashi. Ko kuma wannan mu'jizar da ya gaya musu na ba su labarin gaibi, wanda tun kafin ya abku ya ba su labari don su san cewar Allah ya bashi ilimi ne yawa, to wannan yana daga cikin jinsin ilimin da Allah ya bashi. Da dukkan fassarar guda biyu, dukkanin wannan ma'ana, ma'anoni guda biyu, ma'anoni ne ingantattu, kuma yana daga cikin yalwar Al-Qur'ani da fuskoki masu yawa da take da shi, wanda yake nuna wato dimbin ilimin da ke cikin littafin Allah jalla wa ala. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun, ni na rabuta addinin mutane waɗanda ba sa imani da Allah, kuma su da su ne masu kafirce ma ranar lahira. Wato na bar tafarkin masu addinin shirka. Wato na samu wannan ilimi ne, wannan kamar da ma'anar ta'lili ce. Wato wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya bani saboda na bar tafarkin mutanen da ba sa bauta da suka da na bar hanyar mutanen hanyar addinin waɗanda ba sa imani da Allah. Wato na bar saboda na bar addinin mushrikai, sai Allah ya bani ilimi, wanda yake nuna cewar duk wanda ya fuskanci ilimin, duk wanda ya fuskanci hanyar addinin Allah ya bar hanyar shirka, to ko zai sami ilimi wanda yake shine ilimin da Allah madaukakin sarki ya bama annabawa. Jinsin ilimin da Allah ya bama annabawa shine ilimin shari'a. Ilimin shari'a shine zai bawa mutum ilimin fahimtar zaman duniya, shine zai bashi fahimtar sanin asraru, wato sirrin halittar Allah, sirrin abin da ke cikin sammai, sirrin abin da ke cikin ƙasa. Dalilin barin shirka mutum ya dawo tafarkin tauhidi shine mabudin ilimi. Wannan Annabi Yusuf ya gaya musu haka ne don saboda ya kakkaba zuciyarsu daga su ɗauke shi irin malaman jinsin da suka sani ne. Saboda su sun san malamai irin malaman tsubbu. Kamar yanzu ne babban rigimarmu da muke ciki a cikin wannan al'ummar tamu shine ana cuɗanyawa tsakanin malaman Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da malaman tsubbu. Yanzu wannan wata baiwar Allah ta bugo waya tana cewa an je a tana da mushkila tare da mijinta, an kai ta wajen wani malami, an ce malami ne, ya je ya yi mata waɗansu abubuwa wanda suke babu daɗin faɗa. Sai ta bugo cikin azumin nan tana tambaya za ta iya amfani da wannan, yace to kai wa ya miki wannan malami ne? Sai wallahi an ce malami ne. Sai to wannan ba malami bane, wannan alama ce cewa ba malami bane, malamin tsubbu ba malami bane, malamin tsubbu boka ne, mai bautar aljani ne, ba mai bautar Allah bane. Aljani ne yake gaya masa waɗannan abubuwan. Ko ka ganshi yana tafiya a sama, ko ka ganshi yana sa raƙumi yayi magana, ba malamin Allah bane, malamin shaiɗan ne, boka ne, bautar shi aljanin ne suke sa waɗannan abubuwan yake yi. Kafin ka zo aljanin za su gaya masa, sai ya gaya maka mahaifanka, ya gaya maka ran da aka haife ka, ya gaya maka irin abin da ke cikin aljihunka, duk aljanu sun gani. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, da shi da mutanansa suna ganin ku ta inda ba kwa ganin ka, su aljanu kenan inji Allah. Saboda haka sai su je su gaya ma waliyansu daga cikin mutane, li yujadilukum, dan su zo tijayya da ku a cikin sha'anin aqida. Saboda haka kada mutum ya rudu. To kun ga shi yasa annabin Allah annabi Yusuf ya tantance yace shi ba malamin tsubbu bane, dan suna da malaman tsubbu da suke fassarar mafarki, sune wato sune malaman addinansu bokaye masu duban masu duban ilimin taurari da sauransu, duk waɗannan ba malaman ba malaman Allah da annabi bane. Wanda yake bugun ƙasa da wanda yake duba tafiyar taurari da wanda yake karanta tafin hannu da wanda yake zayar da wanda yake yar kara da wanda yake menene, duk ga sunan da iri-iri ne kuma suna kun ga tarihinsu da daddade ne kun ga tun zamanin annabi Yusuf suke wannan abu. Da haka yanzu duk wanda yake so ya kware a tsubbu ya ci kudin mutane ta tsubbu, to sai ya dangana da Misra. Sai ya dangana da Misra don a can suke da kundin iri-iri, kundin duk a wajensu yake, saboda su ne suka hada tarihin Kan'aniyawa da Kaldaniyawa da Kibtawa da zuwa nene wa duk haka suka zo suka yi ta zamaninsu a Misra. Kowa ya zo da irin jinsin nasa kafircin da irin jinsin nasa wahayin na shaitan, aka tattara su, saboda haka suke da wato irin waɗannan abubuwan na shaitanci wanda ake da'awar sanin gaibu ta hanyarsu. To don haka annabi Yusuf ya tantance musu yace shi ba a wannan hanyar yake ba, shi ya bar hanyar mutanen da ba sa imani da Allah kuma su masu kafircewa ne da ranar lahira. Dukkan waɗanda suke akan addinin ƙarya, addinin bokanci, ba sa imani da Allah kuma ba su yadda da lahira ba, sun yadda cewar akwai lahirar amma sun ƙaryata ta, sun sani kuma sun ce ba za su, sun san cewar ba su da rabo a ita. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, kuma na bi addinin kakanni iyayena da kakannina, iyayena su ne kakannina, Ibrahim Khalilullah kakan kakansa kenan, wato baban kakansa, wa Ishaq da Ishaq ɗan Ibrahim, wa Yaqub da Yaqub shi ne mahaifinsa. Waɗannan su ne waɗanda suke dukkaninsu annabawa ne, manzanni na Allah. Yace na bi tafarkin addininsu na bi ba addinin shirka ba, domin al-milla ma'anarta addini. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, baya kasancewa a gare mu mutaran annabawa, mutaranmu da ni da iyayena da kakannina da na gaji wannan wato hanya uba daga kaka, baya kasancewa gare mu an nushrika billahi min shay, ni tarayya da Allah da wani abu, wato addininmu ba addinin shirka ba ne. Annabi Ibrahim shi kadai a duniya ya balle mu addinin shirka, da shi da matarsa, duk duniya shirka ake yi sai shi kadai da shi da matarsa, shi yasa aka kira shi al-hanif, mai barin mutane da shirkarsu gabaki daya ya karkace, ya biyo ya tafi ya bi tafarki mai kake na tauhidi. To haka kuma ya batta a cikin zuriyarsa, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, wasiya ce a cikin zuriyarsa. Ji taje kun ga annabi Yusuf yake fadarta, saboda haka annabi Yusuf ya tara wato tauhidi a cikin kashinsa yake, bayan tauhidi da yake a cikin aqidarsa da iliminsa, wanda yayin da waɗannan abubuwa suka taru to mutum ya zama to dan halacce na. Amma wanda iyayensa suke tauhidi shi kuma ya bar hanyarsu, wani alfahari zai yi da iyayensa bayan ya bar hanyarsu? Ko kuma wanda iyayensa suna tauhidi amma shi bai amfana da tauhidin ba, bai yi ilimin tauhidin ba, ya watsar da ilimin, daga baya da me zai zo ya yi alfahari? Dole sai an haɗa biyu, ga abin da iyaye da kakanni suke a kai ya tsaya ga wasiyarsu, sannan kuma ga ilimi na addini. Shine malaman tafsiri suke cewa ya haɗa abubuwan guda biyu, asharaful ibami wa sharaful isami, da wato daraja ta kashi ta cewar tsatson da ya fito daga cikinsa, tsatso ne tsarkakakka mai tsarki, domin shine kadai ya tara wannan a cikin Allah, a cikin bayin Allah, annabi dan annabi ay annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi babu wani umba shi ba wannan yana daga cikin dalilai da yake nuna cewa ɗan uwan annabi Yusuf ba annabawa bane inda su annabawa ne kaga zasu musharaka da shi kenan Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ware shi yace nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah wannan babu ga kowa sai gare shi idan da sun yi musharaka da shi su ma annabawa ne kun ga da su ma za su zamanto kowannen su ya zamanto nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah ko ba haka ba wannan qarira ce akan da take tabbatar da kan cewar su ba annabawa bane to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan abinda annabi Yusuf ya gaya wa waɗannan mutane na tabbatar da asalinsa na tauhidi ma kana lana an nushrika billahi min shay baya kasancewa a gare mu mi tarayya da Allah a cikin bauta da wani abu zalika min fadlillahi alaina wannan yana daga cikin falalar Allah a gare mu wa ala nas kuma falalar Allah ga mutane cewar ya tabbatar tauhidi da rashin shirka falalar Allah ne ga shi annabi Yusuf da gidan da suke ciki kuma falalar Allah ce ga mutane saboda shirka watsewa ce shirka watsewa ce domin ba za ta amfane ka da komai ba kuma ba za ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce da'ufa talibu wal matlub da mai nema da wanda ake nema a gare su duk sun zamanto sun kasa sun gajiya to haka addinin shirka yake saboda haka falalar Allah ne da ya raba mutane da shirka walakin aktharan nas la yashkurun amma mafiya yawan mutane ba sa gode ma wannan falala saboda haka ba su karbi tauhidin ba da yawa daga cikin mutane ba sa imani na tauhidi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba sa imani da Allah face sai sun yi shirka shine rashin godiyar su ga Allah amma waɗanda suka yi godiya ga Allah sune wanda suka san kimar tauhidi sune mu'minai na'am yace ya sahibai sijin Allah yace annabi Yusuf yace ya sahibai sijin ya kuma abutan zama tare da ni a cikin kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar shin iyayen giji waɗanda suke masu yawa suna wato masu rarrabuwa da juna sune suka fi alkhairi ko ku Allah wanda yake shi kadai kuma mai rinjaye akan al'amarinsa da ba wanda ya isa yace zai kora hukuncinsa ko zai yi fito na fito da hukuncinsa ko zai gagare shi ya buwaye shi ma ta'buduna min dunihi babu abinda ku ba ku bauta ma wani abu ba shi ba illa asma'an face sunaye sammaitumuha da kuka sanya musu waɗannan sunayen antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan cewa su iyayen giji bane inil hukmu illa lillah hukunci a wajen Allah yake kawai wato babu hukunci sai a wajen Allah amara Allah ta'budu illa iya ya umar yayi umarni da kada ku bauta ma kowa sai shi kadai zalika dinul qayyim wannan tauhidin shine addini tsayayye walakin aktharun nas la ya'lamun amma mafiya yawan mutane ba sa sanin haka sai suke tafiya zuwa ga shirka. Annabi Yusuf yana wa'azi kafin ya amsa musu tambayar su, kafin ya musu fatawarsu sai musu wa'azi, wanda yake dama ce ya samu, saboda duk wanda ya samu damar da zai tsirar da mutane daga halaka ya amfani da wannan damar. Wannan ya nuna tsananin wato nasihar annabawan Allah. Annabi Yusuf daga gaya masa mafarkin ya fahimci cewa ɗaya daga cikin su ajalinsa ya kusan sauka, dan za a kashe shi. Saboda haka yayi sai ya yi musu wannan wa'azi domin Allah ya nufe su da arziki, ko shi wanda zai mutu ya musulunta ya mutu a cikin alkhairi, ya zamanto ya tsira daga wato hasara ta dindindin. Shi yasa sai yayi kira ya zuwa ga Allah yayi wa'azi. Wa'azin kuma da yayi shine bayyana musu wato mummunan hanyar da ke cikin shirka, shine cewar iyayen giji waɗanda suke daban-daban, kowa yana cewa shi ga nasa, ko ga abinda yake, ga abinda yake yi, ga mai ruwa, ga mai kawo lafiya, ga mai kawo girbi, ga mai kawo kaza, ga mai kawo riba, ga mai tsirarwa daga fatalwa, kowanne dai da irin nasa. Kun san haka suke, division of labor ake musu, kowanne da nasa. Kamar yadda gumakan Girkawa suke, so gumakan Kiftawa su ma haka suke, Kiftawan Misra su ma haka suke, an ce wajen 30 ne su a Rommo, su Horos da wane ne, in ka je kana tarihin Egyptian duk za ku gani. To kun ga wannan ya daga cikin mu'jiza Al-Qur'ani, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ce da babu hulɗa tsakanin su, mutanen Misra babu hulɗa tsakanin su da Kiftawa da Larabawa, hulɗar Larabawa da mutanen Sham ne. To ya ce har suka san tarihin su, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da wannan labarin tarihin cewa akwai iyayen giji mutafarriqun, tunda su gumakan Larabawa inda suke daban da yanda tsarin gumakan wato a Kiftawa yake. To su ne suka fi alkhairi ko kwa Ubangiji daya. Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yasawiyani mathala. Allah ya buga misali, mutumin ne da yake da iyayen giji da yawa suna ta sabani tsakanin su, wannan yace ni yau so nake ka sa fararen kaya, wannan yace a'a ni yau a cikin bakaki nake so in ganka, ni yau sai nake na ganka da ciko, ni kuma yau sai nake na ganka da talkwabo, kuma kowa yana da iko a kanka, za ka kamanta wannan da wanda yake haka ko wanda yake da ubangida guda daya. A arba daraballahu mathalan abda mamlukan ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ده wanda yake shi shi kadai ubangijin sa guda daya ne zaka kamanta su a cikin bayin zaka kamanta su ba daidai suke ba to shine wannan a arbabu mutafarriquna khairun anillahu alwahidul qahhar sannan yace wadanda kuke bauta ma babu su sunaye ne kai kuka ba su amma babu su hakikatan babu ubangijin teku babu wanda za a ce wannan shine ubangijin teku babu shi babu wanda za a ce wannan shine ubangijin kawo ruwa wannan shine ubangijin kawo girbi suna ne kawai aka fada aka sa ba wai yana nan ba sannan har aka ganshi aka san yana da wannan ikon aka ba shi wannan sunan a suna ne kawai aka kirkiro an fahimta wato suna ne kawai aka ba su in hiya ma'anar wannan maganar in hiya illa asma'a ma hiya ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha sunaye ne kawai da kuka sanya musu ba wai suna nan a hakikatan ba kamar rana da wata bace ka ba kamar masu bautar rana da masu bautar wata ba kaga akwai rana ko akwai wata akwai tauraro kaza amma a ce ga ubangijin da yake fito ga ubangijin rana ga ubangijin saukar da ruwa ga ubangijin kawo sa'a ga ubangijin kaza duk a ce kowa kuma a bashi sunansa babu su a hakikatan sunaye ne kawai da aka yi aka basu ma anzalallahu biha min sunna Allah bai saukar da wata hujja a kan su ba ma'ana hujjar hankali da zaka tabbatar da samuwar waɗannan babu ita hujja ta hankali da zaka tabbatar da samuwar wani gunki da yake da iko da ake da masu bauta masa suke danganawa gare shi Allah bai saukar da hujjar hankali akan haka ba kun ga shi yasa hatta wadda take da'awar sanin tarihin addinai wadda ta rubuta ko shi ina manta sunan wannan matar baturiyar nan wadda ta rubuta the history of god tarihin ubangiji ta rubuta the history of god ta rubuta a sayan hadda tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sayan al-safan ina da su a library ina manta sunan ta nake yi tana cewa wai kace zaka nemi hujja akan bautar da masu bauta suke yi bata lokacin ka take wato tana nema ta nuna eh babu hujja eh Karen Armstrong ahsan ita ce Karen Armstrong ita ta rubuta wannan littafin The History of God ana ce mata apologies ta musulunci tana cewa wai ka nemi ka san cewar wato cewar akwai wata hujja ta hankali akan masu bauta su riki da ita suke dogara wajen bauta ma abinda suke bauta ma bata hankali bata ma kanka kake wato hatta masu addinin tauhidi su ma suna yin tauhidi din ne ba bisa hujja ta hankali ba a'a bisa cewar mutum yana buƙatar yin imani da wani abu wanda yake yafi ƙarfin hankalinsa wanda yake wannan ba haka bane akwai hujja akan samuwar Allah atillahi shak akwai hujja ta hankali akan Allah amma waɗanda ake bauta ma ba Allah ba ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan bautar su ba hujja ta hankali a cikin halittar Allah Allah shi ya halitta shine yake cewa bai saukar da hujja ba hujja anan ba ana nufin hujja ta wahayi ba a'a hujja ta hankali da za ta tabbatar da cewar wannan gunkin ya cancanta a bauta masa to shi yasa irin waɗannan matan da su irin waɗannan matar ita wannan malama da take rubuta wannan littafin ta nema ta ce kada ka ce zaka kalubalanci masu aqidar shirka da cewa su kawo maka hujja dan ba su da ita kuma rashin cewa ba su da hujjar ba hujja ne na kada su bautar abin da take ba wai abin da take nema ta nuna musu kenan har ta ce za ta daidaita su da masu tauhidi to nan ta yi ƙarya ta yi kuskure bata fahimta ba Allah ya ce afillahi shak babu shakka a Allah akwai hujja amma wanda ake bauta ma ba Allah ba ma anzalallahu biha min sultan wannan shine hakikar da annabi Yusuf ya gaya mutanansa yace inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai wato ku bar irin abin da yake faruwa yau fari ya zo yau ruwa a Allah ya saukar da shi yau Allah ya azurta wannan yau Allah ya sa mata rashin lafiya yau mutuwa ta sauko wajen wannan duk wannan hukunci ne to na Allah ne kawai ba na gumata bane shine ya gaya musu wannan kada ku rinka dangana abin da yake faruwa a cikin halitta na hukunci ga gumakanku inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kadai shine mai azurtawa shine mai rayarwa shine mai sanin gaibi shine mai saukar da ruwa shine mai kawo fari shine mai kawo yalwar arziki shine mai komai shine inil hukmu illa lillah to ku tabbatar da tauhidin rububiyya cewa shine wanda yake tasarrufi a cikin halittarsa to sannan yace amara Allah ta'budu illa iyya yayi umarni da kada ku bauta ma kowa sai Allah wato tunda shine yake da al'amru wan nahyi shine yake da hukunci to ga abin da ya hukunta saboda haka wajibinku ku bi hukuncinsa dalika dinul qayyim yace wannan shine addini ne kake ba na ku addinin ba sannan yace mafiya yawan mutane ba sa sani domin su san cewa tunda yanzu sun zo suna neman ilimin sa ne ai ko in ya gaya musu fassarar musabbafarki za su yadda da shi sun san yana da ilimi to sai yace amma yawan mutane ba su sani ba to ni ina daga cikin wanda na sani dan haka su bi shi shi ma wannan dishin fuda ce kan su karbi da awar tauhidi na'am
فأخواني بين السجن عما أحدكما فيكفي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل السير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
yace ya sahibai sijin ya kuma abutan zama tare da ni a cikin wannan kurkuku amma ahadukuma kun ga daya daga cikinku fa yasqi rabbahu khamra fasara mafarkin sa shine zai shayar da wato ubangidansa giya zai kawo giya a bisa al'adar sa da yake wato zai ci gaba da aikin sa yana nan dama aikin sa kenan ya ake cewa me kawo kayan sha sa'i ha'a ai ba larabci nake ne ba hausa nake ne ba akwai me kawo abinci ba kuku ake ce masa ba to me kawo ruwa ba bai da suna a hausa ba mu da shi a hausa mulkinmu bai kai nan ba tarihin mulkinmu bai kai nan ba da kasaitar mulkin namu bai kai nan ba amma muna da kuku ko da ke kuku ma turanci ne kuku ma turanci ne in kace mai shayarwa sai ya zama to ko mace ma mai shayar da nono za a ce mace mai shayarwa yace amma ɗaya daga cikin ku zai shayar da ubangidansa giya wato zai ci gaba da sana'arsa da aikin da yake yi a wajen ubangidansa wa ammal akhar amma ɗayan kuwa fa yuslabu za a tsire shi fa ta'kulu tsairu min ra'si sai tsuntsaye su zo suna ci daga cikin wato daga kwakwalwar kansa wannan shine fassarar mafarkin ubiya al'amru alladhi fihi tastaftiyan an hukunta al'amarin da kuka kasance da shine kuke yin fatawa a kansa bayan yayi musu wa'azi to sannan sai zo ya amsa fatawarsu sai zamanto amsar fatawar ta zo ne danta wato ta zamanto tamkar hujja akan su karbi wa'azinsa al-istifta shine banar istifta neman fatawa al-fatwa shine bayani akan abin da yake akwai rikici akan sa ba da amsa akan abin da yake akwai rikici akan sa shine fatawa duk abin da yake akwai iskali akwai rintsi a cikin sa abin da yake free fall yake a bayyane yake ba a kiransa fatawa sai abin da yake akwai rintsi akwai iska akwai rikici to abin da aka zo aka bayyana shi sai a ce an yi fatawa akan wannan al'amari wato ai wannan shine ilimi na hakika wato kada ku taba ma wani shakka wannan a cikin wannan kun san ɗaya daga cikin abin da yake karfafa hujjar magana shine wato karfin bayani da kuma wato amincin zuci amincin abin da mai fatawa yake yi wajen fatawarsa wajen maganarsa kun san duk wanda ya je panel na masu interview ɗaya daga cikin abin da ake dubawa shine a ga karfin ranka wajen confidence ɗinka karfin ranka amincin da kake da shi wajen abin da kake faɗa wani lokaci zaka ga ka san abin gaskiya ne amma kana faɗa da ɗan tsorace tsorace in sai a ce kai wannan bai tabbatar da abin da ba ya faɗa ko ka sani sai a ce wannan ba shi da confidence amma wani lokaci kuskure ne zaka faɗa kuskure ne zaka faɗa sai kaga ana girgiza kai haka ne gashi kuskure ne saboda kana faɗa da amincin zuci to shine annabi Yusuf ya faɗa qudiyal amru alladhi fihi wato kada ku shakka an riga an hukunta wannan shine babu wani abu in ba wannan ba to wannan yana sanya mutane aminci da abin da suka ji to shine annabi Yusuf ya gaya musu haka na'am
الشيطان ذكر ربي فنبذ في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون
نعم وقال الذي ظن أنه ناج منهما سأل النبي يوسف يتيم وندا ya tabbatar cewar wato shi wanda zai tsira ne daga cikin su waɗannan mutane biyu wato wanda zai rayu shine mai kawo mai shayar da ubangidansa giya nan zanna anan ta zo a babin yaqini ne saboda annabi Yusuf yana da tabbas akan fassarar mafarkinta zai afku kamar yanda ya fassara saboda haka ya san ɗaya daga cikin su zai rayu ɗaya daga cikin su kuma kashe shi za a yi to wanda yake zai rayu din shine mai kawo abin shan ga ubangidansa sai annabi Yusuf ya ce masa udkurni inda rabbika ka ambaci sha'ani ka ambace ni a wajen ubangidanka wato kace ga wannan Yusuf an daure shi bisa zalunci an bar shi ya zauna a cikin kurkuku bayan kuma ba wani laifi ya aikata ba wato ka gaya ma ubangidanka sarki cewa ga halina fa ansahu shaytanu dhikra rabbih sai shi ɗin ya mantar da shi wannan mutumin mai shayarwar ya mantar da shi ya ambata ma ubangidansa al'amarin annabi Yusuf ay dhikra Yusuf rabbihi. Wannan shine abinda fuska ta farko wajen tafsirin wannan aya. Waɗansu kuma abu yato da wannan daga Ibn Abbas, fa ansahu shaytanu dhikra rabbihi, sai shaytan ya mantar da annabi Yusuf ya tuna da wato ambaton ubangijinsa cewa gare shi kawai zai dogara, kada a gaya ma sarki ko wani kan ya zo ya fitar da shi. Falabita fi sijini bid'atini, sai ya zauna a cikin kurkuku har shekaru adadi daga 3 zuwa 10, an ce shekara 7 shine abinda mafiya yawan malaman tafsiri suka faɗa. Kun ga farkon shigarsa kurkuku aka yi wannan, yana ganin zai fita yayin da ya tuna, yace a tuna al'amarinsa wajen ubangidansa, amma sai Allah ya hukunta masa sai da yi shekara 7. A tafsirin farko wanda shine waɗansu malamai suka fi rinjayarwa saboda abinda zai zo daga baya, wa qala alladhina ja minhuma wadakara ba'da ummati, ya tuna bayan wani lokaci tunda nan Allah ya ce shaytan ya mantar da shi, to daga baya sai ya tuna, dan haka shine ake ambato anan, shine shaytan ya mantar da shi kan ya tuna ya faɗa ma sarki kan sha'anin annabi Yusuf, saboda shi shaytan makiyi ne ga bayin Allah. Saboda haka hatta wannan makan annabi Yusuf ya dade, in yana da hanyar da zai sa ya dade ya dawoma cikin kurkukun sai yi, saboda haka shi dan aikin sai ya mantar da shi bai gaya ma, sai daga baya ya tuna. To shi ne abin da yake rinjayar da wannan fuskar. Wata fuska kuma aka ce a'a, wannan haka ne shaytan ya mantar da annabi Yusuf ya tuna, tunda wannan ya halatta irin wannan ya afku ga annabawa, annabawa suna mantuwa. Mantuwar da shaytan baya tasiri akan annabawa shine akan sha'anin wahayi, sanuqri'uka fala tansa, za mu karantar da kai wahayin alqur'ani ba za ka manta da shi ba, shaytan ba zai samu iko ba wajen wannan. Allah ya tsare annabawa da shaytan, amma wajen kan hulɗar rayuwa shaytan zai iya sa su manta wani abu. To kuma mantuwar ba a so mutum ya danganta mantuwa ga kansa, mutum ya ce na manta, sai dai ya ce wa ma ansanihu illa shaytan, shaytan ya mantar da ni. Shi yasa ba a cewa wajen alqur'ani wa dhakkirna minhuma nasina, kamar yadda waɗansu suke faɗa wajen kuskure, ka tuna mana abinda muka manta na alqur'ani, sai dai ka ce wa dhakkirna minhuma nasina, ka tuna mana abinda aka mantar da mu. Kada ka danganta mantuwar ga kanka, kada ka danganta mantuwar ga kanka, ka danganta ta ga shaytan. Saboda haka wannan fuska haka waɗansu malamai suka ruwaito, amma daga cikin malamai musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ɗauki matsayi, ya ɗauki magana mai tsawo, yana ɓata fuska ta biyu, yana cewa san ba haka bane. Abinda Allah yake nufi, shaytan ya mantar da wannan mutumin da annabi Yusuf ya bashi sako, ya mantar da shi ya ambaci sakon wajen ubangidansa, saboda haka sai ya zauna hayye shekaru a cikin kurkuku. Wa qala al-malik, sai sarki yace inni ara sab'a baqarat, ina ganin zamu tsaya anan daidai, sai mu tashi akan mafarkin da shi sarki yayi, ya zamanto ita ce gabar da zamu tashi a karatun mu na gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya ba mu albarkacin alqur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.